irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba. In ka tuna ko a ƙarshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya. To ba ma so, saboda muna ganin cewar aikin da suke yana da muhimmanci, ba ma so mu riƙa jayayya da su. Mun fi so su mai da hankali a kan aikinsu na kare darajar ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya. Mu dai kawai abinda muka yi shi ne rahoto ne muka yi, inda muka nuna a kan cewa cikin shekaru uku aƙalla kusan mutane 4,000 aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Abinda muke cewa shi ne haƙƙin gwamnati ya rataya a kan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a. Shin mutane kusan 4,000 nan da aka kashe, wa aka hukunta, wa aka kama, kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama marayu saboda waɗannan kashe-kashe? Abinda mu muke magana a kai kenan.
To su suna zarginku da cewa kun bar ainihin aikinku da ya kamata a ce kun mai da hankali a kai, kuna amfani da wasu ƙungiyoyi kamar masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar haƙƙin ɗan adam wajen ganin cewa kun tada husuma kamar yadda suke zargi. Misali, sun kawo batun rikicin Boko Haram da batun rikicin makiyaya da manoma akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice, kuna ƙoƙarin tada husuma a Najeriya.
To gaskiya ba mu so mu yi mai da martani akan irin wannan zargi ba, domin ba ma so mu shiga jayayya. Mu abinda muke so a mai da hankali akan batun da ake magana a kai. Mutane 3,600 ko 500 da wani abu sun mutu a cikin shekara uku. Me ya faru? Me ya faru? Ya akai haka a duk duniya? Ba inda za a yi haka, kowa ya shiru sai kasa irin tamu. To baya ga wannan, mun san cewa ƙasa Najeriya ƙasa ce mai doka, tana da tsari. Idan mutum ana zarginsa da yana ko ya yi wa ƙasa zagon ƙasa ko ya ci amanar ƙasa, akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi. To idan mutum ya yi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa waɗanda yake masu ƙwari ne, ko kuma ya ɗau mataki na zuwa wurin shari'a.
To su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zargin ku da su.
Tunda suna da hujjoji, shikenan sai a da kamata yayi a ce tunda da hujja din a gabatar wa mutane. Idan aka gabatar wa al'umma, a gabatar da hujjojin nan a bainar jama'a, to kaga za a kunyata mu. Idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza ƙasar nan, sai Allah ya tona mana asiri. Abinda mu muke fata kenan.
To yanzu kaman da suka ce wannan gargadi ne, idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe ofisoshin ku, kaman ya kuka ji da wannan gargadi da suka muku?
To har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su, sannan kuma har yanzu ba mu tsaye da matsaya ba, muna tattaunawa da dukkan waɗanda ya kamata.